Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 5 ga watan Satumba shekarar 2018 akan mitoci 19.31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba, Baba Yako Makiri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanni mu ga kanan labarai.
Alkali Brett Kavanaugh, wanda shugaba Donald Trump ya zaba ya zama alkali na tara a kotun kolin Amurka, ya ce bai kamata a sa siyasa a batun zaben alkalin kotun kolin kasar ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa kalaman da aka ambato da kuma labaran da aka wallafa a wani littafi kan shugabancinsa kage ne dake cike da nufin damfarar jama'a. Kana hukumar agaji da gudanar da ayyuka a yankin Palestina, wata majalisar ɗinkin duniya ta ce ta samu rage gibin kasafin kuɗi na dala miliyan 446 da aka samu biyo bayan zaftar tallafin da Amurka ke badawa.
To kanin labaran kenan, bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar Najeriya tana cikin manyan kasashen Afirka da za su amfana da babban kaso a cikin dala biliyan 60 da China ta ware domin taimakawa cigaban nahiyar Afirka. Amma duk da haka,
to bukatun ne da yawa, ko wancan kudi ya zo akwai bukatun da za a sa shi, ayyukan da aka bari da yawa. Ka duba ka ga ayyukan da aka gada, shi Babu Buhari ya gada, Allah ya yi yawa da su, kusan kowane lungu da sako an ci gaba da wayannan ayyukan da aka gada na da, har ila yau kuma ana ƙara ba da wasu.
A jamhuriyar Niger kuma wasu 'yan bindiga ne suka sace mahaifiyar wani dan majalisar dokokin kasar domin neman kuɗin fansa. To ko bayan waɗannan rahotannin muna dauke da shirin demokradiyya a yau da Sahabu Ali zai gabatar, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Alkali Brett Kavanaugh, wanda shugaba Donald Trump ya zaba ya zama alkali na tara a kotun kolin Amurka, ya ce abinda ya yarda da shi shine tilas alkali ya fassara doka amma bayan doka ba. An fuskanci tsaiko a farkon zaman jin bahasin alkalin a gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisar dattijai jiya Talata, inda 'yan jam'iyyar Democrat suka yi kokarin neman a yi jinkirin jin bahasin, yayin da masu zanga-zanga kuma suka rika gurguntar da zaman da ya kai ga waɗansu sanatoci suka tsauta musu. Kavanaugh ya zauna shiru yana saurare na tsawon kusan sa'o'i 7, yayin da 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat suke bayyana goyon baya ko rashin goyon bayan zaben nasa a matsayin alkalin kotun kolin, kafin daga baya ya samu damar yi wa kwamitin jawabi. Ya ce bai kamata a sa siyasa a batun kotun koli ba, tilas ne alkalin kwarai ya zama wanda zai raba gardama, wanda baya nuna bambanci, wanda ba shi da ra'ayin wani kuduri ko kuma tsare-tsare. Ya ce a cikin shekaru 12 da ya shafe a matsayin alkalin kotun ɗaukaka ƙara, ya yanke hukunci akan ƙararraki sama da 300. Kavanaugh ya bayyana cewa wani lokaci ina yanke hukuncin da ya goyi bayan waɗanda suka shigar da ƙara, wani lokaci kuma waɗanda ake tuhuma, wani lokaci ya goyi bayan ma'aikata, wani lokaci kuma kamfanoni, wani lokaci masu kare muhalli, wani lokaci kuma masu haƙar ma'adanai. Ya ce yana kiyaye doka kuma bai taɓa barin son kai ko wani ra'ayin tsare-tsare da manufofi su shafi hukuncin da yake yankewa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa kalaman da aka ambato da kuma labaran da aka wallafa a wani littafi kan shugabancinsa kage ne wanda ke cike da nufin damfarar jama'a. Littafin da aka rubuta dangare da shugabancin Trump da wani ɗan jarida da ake ɗorawa alhakin sauke shugaba Richard Nixon daga karagar mulki, ya bayyana gwamnati mai ci a matsayin wadda take neman kifar da kanta da kuma rudani cikin watanni 19 na farko da kafa gwamnatin. Littafin da ake kira Tsoro Shugaba Trump a fada White House, mai shafi 448 da Bob Woodward ya rubuta, wanda za a fitar ranar 19 ga wannan wata na Satumba, wato 11 ga wannan wata na Satumba, ya bayyana cewa mataimakan shugaban kasa suna satar takardun bayanai akan teburinsa da kuma daukar waɗansu matakai da nufin yi wa shugaban kasa yankan baya. Littafin ya bayyana cewa a matsayin wanda bai san abinda wato ya bayyana Trump a matsayin wanda bai san abinda ke faruwa kasashen duniya ba da kuma fadar fada da ke cike da kurakurai da mummunan rashin jituwa tsakanin mukarraban shugaban kasa. A sakon da ya buga a shafinsa na Twitter jiya Talata da yamma, shugaba Trump ya kuma nemi sanin ko Woodward sojan hayar jam'iyyar Democrat ne. Majalisar Dinkin Duniya ta yi nasarar shiga tsakani da ya kai ga cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen arangama da aka yi na tsawon mako guda a Tripoli, babban birnin ƙasar Libya. An sanar da haka ne bayan da hukumomin ƙasar Libya suka bayyana cewa adadin waɗanda suka rasu a rikicin ya ƙaru zuwa 61, yayin da dama kuma suka ji raunuka. Gwamnatin Amurka da ƙasashen Burtaniya da Faransa da kuma Italiya sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka yi na'am da tsagaita wutar. Fada ya barke a Tripoli ne ranar 27 ga watan Agusta bayan da wata kungiya dake da dauke da makamai wadda ke Tarhumna mai tazarar kilomita 65 kudu maso gabashin babban birnin kasar ta kaddamar da harin bazata akan wata kungiyar mayaka dake gaba da ita. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar agaji da gudanar da ayyuka a yankin Palestinawa ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta samu rage gibin kasafin kudi na dala miliyan 446 da aka samu sakamakon zartar tattalin wato tallafin Amurka da gwamnatin kasar ta yi, sai dai bata sami nasarar cike gibin baki daya ba. Ta ce karancin kudin da aka samu zai iya shafar ayyukan da hukumar ke gudanarwa a sansanin yan gudun hijira na Palestinawa a duk fadin gabas ta tsakiya. Hukumar ta sanar da cewa ta tara dala miliyan 238 daga kasashen Qatar da Saudiya da Japan da kuma kungiyar tarayyar Turai da Canada. Bisa ga cewar hukumar, yanzu ana da gibin dala miliyan 200 zuwa ƙarshen shekara. Da yake magana jiya Talata, babban kwamishinan hukuma Perry Krehembuli ya bayyana takaicin shawarar da Amurka ta tsaida na daina tallafawa ayyukan da hukumar ke gudanarwa a madadin 'yan gudun hijiran Palestinawa kimanin miliyan 5, ya kuma bayyana cewa tilas ne a nemi wata hanyar samun kuɗi domin taimakonsu.
Because it's also a matter of human dignity for the refugees, but it's in particular also a matter of regional. Yace
sabili da batu ne na mutunta 'yan gudun hijira da kuma batun tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a yankin. Kun sani muna aiki ne a ɗaya daga cikin wurare da aka fi fama da bambancin ra'ayi a duniya. Amurka ta zartar da tallafin da take ba hukumar agajin da gudanar da ayyukan a yankin Palestinawa ranar 31 ga watan Agusta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru ya wadda yake tare da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a ziyarar da yake yi a ƙasar China, ya bayyana mana irin nasarori da Najeriya za ta ciyo daga taimako da China za ta yi wa ci gaban nahiyar Afirka da dala biliyan 60 a cikin hirar da ya yi da Sahabu Aliyu. Gwamnan ya bayyana wa Sahabu fannoni da China za ta saka waɗannan kuɗaɗe.
Sun sa taimako wajen ba da scholarship da wajen training mutane, sun sa taimako wajen tura masana'antu su je su kafa masana'antu a kasashenmu na Afirka, da harkokin ciniki da abubuwa da yawa da suka bayyana wanda yake ya nuna cewa suna so ne a yi zumunci kuma a yi taimakekeniyar juna mai inganci kuma mai dorewa.
Magima gwamna, idan haka maganar take, nawa Najeriya za ta amfana a cikin biliyan 60 din nan?
To ya danganta da bukatunmu. Kamar yadda ka sani, ko can baya muna maganar za a ba da wani rance na gina mambilan nan gida power hydro da za a yi wato megawatt 3,500 amman billa na wuta wanda har mun fara tanadin namu kasan da zamu sa kuma su za su ba da wannan bashin akwai layin dogo wato railway da ake so a karasa waɗanda aka kudura za a yi kuma idan da dama ana da buƙatar cikin wani lokaci a ce kowane babban birnin jiha ya samu hanyar dogo da yake hada shi da sauran manyan birnukan jiha bayan wannan akwai magana tituna da kasanin kanka ne shekara da shekaru sun lalace ana tunanin shi ma farfado da gyaran su wanda duk ana duba waɗannan abubuwa sosai a ga yanda za a haɗu a nemi buƙatar mai ake nema a yi wannan so ga ya danganta da yawan kuɗin da zai ci waɗannan ayyukan shi za a nema kuma najin Najeriya tana ɗaya daga cikin manyan kasashen da za su buƙaci kuɗi da yawa daga cikin wannan kuɗin
ba da jima wannan ba ne ministan ma'aikatar gidaje da ayyuka wadda harkar wutar lantarki ke karkashin ma'aikatarsa Fashola ya ziyarci wannan madatsar ruwa na gina wato makamashin nan na Mambila Hydro tuni aiki yayi nisa wannan an riga an karbi bashi ne ake wannan aikin za a ƙara bashi ne ko kuma dai wannan sabon bashi ne saboda a ci gaba da aiki
a lokacin da yaje ake ta wannan bincike ne na hadal lissafe kuma an kai ga matsayar gane yan kwandilar da za a ba kuma mun kai ga matsayar ba da namu shirye namu kason da za mu sa daidai to abin da ya rage wannan nasu kasan ne da za su bayar kuma ina jin yana cikin kudin da aka yi da za su bayar din tun daga wancan kasan da suka bayar na shekarun baya watakila shi na mambilar ba zai shafi wannan sabon biliyan 60 din da aka saba daga na tsohon kudin ne tun da tuni magana ta yi nisa an samu yan kwangila an sa kudin kuma da ake da biyan yan kwangila da daga wannan kudi da aka samu na canade so gaskiya ne an fara maganganu sosai amma kudin bai riga ya fara zuwa hannun yan kwangilar ba
to Alhaji Abubakar Badru wasu na a cikin basu suka ko kuma tallafi da za a samu bashi musamman Najeriya za ta karbi aka ce kusan dala miliyan 300 saboda a kafa cibiyoyin ilimin fasaha na na'urorin kwamfuta da sauransu masu sukan lamiri a Najeriya na cewa dan mai Najeriya za ta karbi waɗannan basu suka alhali ba da jima wannan bane aka maido mata kudade daga ƙetare wanda ake zargin tsohon shugaban ƙasa General Abacha aka sata daga Najeriya aka ja ka adana a wajen me yasa ba za a yi amfani da waɗannan kudade ba sai Najeriya ta karbo bashi me zaka ce kan haka
to ana ta yi kamar yanda ka sani ko kwanan nan an sa gwamnonin jihohi sun amince daga kudin da aka ajiye na mai ya dauki dala biliyan 1 a sai makamai bayan wannan akwai dala biliyan 650 wanda aka yi da ba sabirin World Bank domin su gina hanyoyi wanda har sun fara ɗaya daga cikin hanyoyi da take arewa ita ce ta Abuja zuwa Kano da za a buɗa data a ƙara girmanta wato buƙatun ne na Najeriya suna da yawa duk abin da ya shigo ana ƙoƙari a sa shi domin sanin kanka ne sahabu ba tattalin arziki ba zai ginu ba idan babu tsari mai kyau na sufuri babu tsari mai kyau na shi kamar abin da ake faɗa na information technology din abubuwan mu na gona ba za su iya tafiya su je port ba a tura su wasu kasashen cikin sauki saboda yanda tsarin supreme namu yake yayi tsada kuma yana da wahalai so bukatun ne da yawa ko wancan kudi ya zo akwai bukatun da za a sa shi ayyukan da aka bari da yawa ka duba ka ga ayyukan da aka gada shi babu Buhari ya gada Allah ya yi yawa da su kusan kowane lungu da sako an ci gaba da waɗannan ayyukan da aka gada na da har ila yau kuma ana ƙara ba da wasu domin matsalar ta daɗe kuma ta taɓarɓare da yawa wanda yake sai an yi hoɓɓasa za a iya shawo kan abin in ba haka ba za a yi ta yi ne ana ta yi kuma yana warwarewa ana ta yi yana yin warwarewa idan ba ya rubutu a kan lamarin gyaran ba.
Allahu sarki mai rama roƙo ni ke yi sarki da dai ka ka taimake ka Najeriya.
Kuma zalla gwamnan jihar Jigawa kenan Abubakar Badru a hirarsa da Sahabu Aliyu A jamhuriyar Niger kuma wasu ƴan bindiga ne suka sace mahaifiyar wani dan majalisar dokoki a ƙauyen Gweskuru dake yankin jihar Difa kuma suka yi garkuwa da ita domin a biya kuɗin fansa. Kwana ɗaya bayan da suka saki wani dan kasuwa da ya biya kuɗi da ya fashi kansa. Ga dai Suleiman Muni barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Rahotannin wannan jiya Talata daga yankin Difa sun yi nuni da cewa a wajen karfe 10 na daren Litinin ne wasu ƴan bindiga suka yi awan gaba da mahaifiyar dan majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar yankin Difa Bulu Muhammadu sa'o'i kalilan bayan da suka saki wani dan kasuwar da ya fanshi kansa ta hanyar biyan makuddan kuɗaɗe kamar yadda wani dan asalin karkara ta Difa kaka Tuda Gwani Muhammadu ya shaida mun.
Wajen karfe 10 na dare wasu mutane wanda ba san su ba amma suna da aram da komai suka zo nan gidan mahaifin Deputy Bulu wanda yake Assembly National na jihar Difa nan Gweskuru. Wajen karfe 10 suka zo suka tayi da mahaifin sa da bancin shi sun huda wani dan kasuwa shi ɗan commerce shi commerce kin ina ji kudin da aka tambaye shi nan da nan ya biya aka bar shi
har zuwa yammacin jiya Talata. Ɗan bindigar na ci gaba da garkuwa da wannan dattijuwa yayin da a dai bangare wata majiya ke cewa an fara tantaunawa domin shawo kan wannan al'amari cikin ruwan sanyi.
Su wanda suka huddo wannan mahaifin Deputy Bulu sun yi cira ga wani lamba suka ce miliyan 20 na sefa suke so sai an biya wannan za su sake ta amma sun ce da cewa so wallahi an talau babu abin da ya same ta ga jikinta dai ba su taba ta ba su yi mata komai ba to wannan miliyan 20 akwai wanda mutane sun tattauna su gani yanda za su diba dai su ma ai su gani wannan abin kaga yanzu dai ba biya ba wannan kudin
kawo yanzu ba wata sanarwa da hukumomi suka bayar akan wannan batu da ke ci gaba da daukar hankulan masu amfani da shafukan sada zumunta. To amma a wata hira da muryar Amurka a makon jiya dangane da yawaitar satar jama'a domin neman kudaden fansa a yankin Maradi iyaka da jihar Zamfara, ministan tsaron kasar Nijar Kalla Mutari ya bayyana cewa
abin nan masu yin shi sai in ci ba ma nisa suke ba ya san kamar zai zama bada kuɗi. To na kira sojojin da gendarme da police na ci musu su je su yi taro a can da mutanensu su gaya musu muna son mu ga an yi maganin wannan sabon salon sata da ya shigo cikin wannan lokaci kuma ina son su hiddo mana salo na maganin shi a lokaci kaɗan.
Kwada yake ba wata ƙungiyar ta ɗauki alhakin sace-sacen jama'a a yankin Difa masu lura da sha'anin tsaro na alakanta wannan aiki da ƙungiyar Boko Haram. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
Ya rabana Allah sarki ka tanye mu.
To ma dalla a gaida Sule Mumuni Barma. Wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 18 na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau.
Cikin shirin wani tsari ne jam'iyyar APC za ta bi domin zaɓuɓɓukan fidda 'yan takara ƙarƙashin jam'iyyar tsarin ƙyartinke ko wakilai ma'ana delegates. Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Lokacin da jam'iyyar APC ta zaɓi sabon shugabanta Adam Oshimole cikin watan shida ya ce tsarin zaɓen ƙyartinke jam'iyyar za ta yi amfani da shi a duk zaɓuɓɓukan fidda 'yan takararta. Taron majalisar ƙoli na jam'iyyar da aka yi a makon jiya shugabanni suka ce za a yi ƙyartinke amma kuma da zaɓi bayan da aka ce gwamnonin jihohi suka yi tutsu. Domin haka muka gayyaci babban sakataren jam'iyyar na ƙasa Maima Labuni domin samun ƙarin bayani. Na kuma fara ne da tambayarsa irin tsari ko tanadi da tsarin mulkin jam'iyyar APC ya yi kan wannan batu na zaɓe.
Duk abin da tsari biyu ne kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC ta amince. Na farko akwai direct primaries wanda ake cewa ƙyartinke, akwai kuma indirect wanda wakilai ne za su yi shi ne wanda ake ce delegate, sai kuma consensus kowanne wanda aka ɗauka zai yi. So abinda kwamitin koli na jam'iyya ta amince shi ne na farko za a yi zaɓen direct primaries na shugaban ƙasa wanda na 18K wanda za a zo a kammala shi da taron kasa convention. Sannan kuma sauran mukamai ya danganci menene committee koli na jaha, kowace jaha za su dubi abin da suke so su yi, sannan su rubuto a committee gudanarwa na jam'iyya a Abuja a ba su ka'idan yadda za su yi. Idan suka ce suna son direct, tunda akwai kundin tsarin mulki, za a ba su suje su yi direct. In sun ce kuma za su bi hanyar indirect, su ma kowanne jaha tana da dama ta yi amfani da huruminta ta nemi abin da take so ta bi.
Wannan tsarin cewa jihohi suna da zaɓin nan, kun yi sassauci ne ga gwamnoni saboda sun muku bore?
Ba sassauci ba ne, ai kowane tsarin ma daga ciki ba karbi da mashi ba ne, kowanne akwai ka'idan ta da yadda ake bi.
To idan haka ne, me za ka ce wa 'yan majalisa kile, ma'ana delegates gwamnoni suna bi da wasu na amfani da wannan hanya wajen murdiya su za su sa mutanen da suke so su ci zabe?
Ai babu wani bazancan murdiya. Idan kana maganan murdiya ne ko wani kwange ko wanne, a kowane tsari ma za a iya a ci za a iya yin murdiya. Ai wani zai nuna maka cewa an fifita wani, amma haka ji zaɓe za ga telegetin ne kuma zai nuna maka saɓanin haka. Ka ɗauka misali zaɓen shugaban ƙasa da aka yi duk da gwani na shugaban ƙasa da muka yi a 2014, mutane sun yi amfani da kuɗi. Akwai wanda suka ɗauki jirage suka kai wakilan nan daga jihohinsu suka kai su Lagos. Akwai ɗan takarar da ya kama ɗaki ya kai 10,500, za a ci abinci kyauta kuma a za a ba mutane dala. Amma karka manta wa'annan delegates din da suka je filin zaɓe sai suka zaɓi shugaba Muhammadu Buhari. To wannan yana nuna maka cewa su delegates din nan fa shugabanni ne, su suka san wane ne idan suka zaɓa zai iya ci musu zaɓe.
Sakatare Maimala, idan mu ɗauka za a yi ƙirtinke, yaya za a gudanar da wannan zaɓe? Daga matakin unguwa za a fara a zo ƙaramar hukuma ne a zo jiha, ko kuma yaya tsarin zaɓen yake?
A yankinke ana fara daga unguwa ne, daga matakin unguwa ake tara, kowane unguwa za a kawo mutanen da suke wannan mazaɓu a tara su a unguwan. Wannan shine yankinke. To abin da kake gani yake kawo gardama, wasu ake ganin ai ba wanda yake tsoro ko wani shugaba da yake tsoron ayyarkinke a jiharsa. Babu wani abu makamancin wannan illa ana duba saukin al'amarin ne. Yanzu misali za ka ga wani anguwa mazaɓansa 30 ne, 30 din nan kuma duka ƙauyuka ne. Ƙauyukan nan kuma dole ne ka ɗauki motoci ka aika a ɗauko mutanen nan su zo su yi ne su yi wannan zaɓen kuma a mai da su. To akwai abubuwa a hidindimu da dama da abubuwa da yake kunshi a ciki. Wa zai ɗauki wannan nauyin? Jam'iyya ne ko kuma wane ne zai ɗauki wannan nauyin, ko su masu zaɓen ne? Wannan duka suna daga cikin abubuwa da yake kawowa zaɓi ga mutanen jihar.
Amma da kuka zaɓi yin ƙirtinke a zaɓen shugaban ƙasa, kun yi haka ne kawai saboda kun san bai da abokin hamayya ko?
Ba dan ai shi jam'iyya ana so a motsa kaini, ana so muta 'ya'yan jam'iyya wanda suke da katinan su a yi da su. Wannan ba wai muna don ban fa'ida hamayya ba ne.
Sakatare Maimala Buni, kana ganin a bar wa jam'iyyu nauyin tafiyar da zaɓuɓɓukan nan, ko kuma a bai wa hukumar zaɓe?
Ai ba ma yadda za ta yi ka bar harkar fitar da goni na cikin gida a hannun hukumar zaɓe. Domin na farko abinda za ka duba jam'iyyun kansu ba jam'iyyar APC ta kadai za ta shiga zaɓe ba, akwai jam'iyyu da dama. Yanzu musamman ma a Najeriya jam'iyyu kusan 90 da wani. So kaga ba yadda za ka yi ka ce hukumar zaɓe ta ɗauki ɗawainiya na jam'iyyu.
Ina APC ta samu kuɗi da ta gudanar da taron babban taron ta inda aka zaɓe ku a wannan da ba da jima'a wannan ba? Tunda a tarayya shugaba Buhari ya ce sisin kubun tarayya ba zai fito bai wajen tafiyar da harkar jam'iyya. Ina jam'iyyun nan a matakin jiya za su samu kuɗi tafiyar da su idan gwamnoni su ma suka ce ba za a fidda kuɗi ba?
Jam'iyyar APC daga kafuwarta zuwa yanzu ba ta dogara da gwamnati ba, ko na jiha ko na tarayya. Kuma kamar yadda ka faɗa, shugaba Muhammadu Buhari baya bada kuɗin gwamnati, baya iba kuɗin gwamnati ya bai wa jam'iyya ko a matakin tarayya ko a matakin jihohi. Sannan ina tabbatar maka ko zaɓen nan da za mu shiga muna da forms muna za mu sai da form ba wai kyauta bane za mu dauki form din nan mu koyi wa mutane daga cikin kudin da muke sai da form din nan muke hidindimu na zafukan nan ba wai kawai haka kawai bane wannan form din ai muka ga dama za mu ya mu buga mu ba mutane kyauta amma idan muka bayar kyauta kuma da me za mu yi hidiman zakan
da farko din tambaye ka nawa ne kudin form din akwai inda na karanta aka ce kun ce kudin form din takarar shugaban kasa miliyan 55 an ce shugaba Buhari ya ce muku shi ba zai biya wannan kudi din ba da gaske ne an yi haka
to wannan ai wannan kuma abinda ni zan baka answer bane saboda ai kudin form ka ida ce ta jam'iyya kuma kwamitin koli ta zauna ta amince da dukan jadawalin yadda zaɓen nan za ta kasance har da kudin form din a ciki
to ko sai
ka ni kuma zamu muna da kagobin yadda muke fitar da sakon yadda kudin ya kamata ya kama za mu buga a jaridu da account number da za mu sa kowane mai sha'awa zai gani zai je biya zai zuwa bashi form din sa da zai je sa takara
to ko babban sakatare zai iya gaya mana nawa ne abinda aka kayyade kowane mataki abinda dan takara zai biya kudin form
eh to wannan za mu sanar insha Allah za mu sanar akwai kafin bana so in yi da malam masallaci za mu fitar da shi a rubuce wanda za a buga a jaridu za a kwata a gidan television da sauransu a radio da sauransu mai sha'awa duka zai gani har da account number da zai je sa kudin da bankin da zai je da telan da zai karba yanzu ya mika a bashi form din sa
kana gani kun yi adalci da kuka hana sauran masu neman takarar shugabancin kasa yin takara da shugaba Buhari?
Ai ba mu hana ba amma ni abinda nake faɗa kullun shine ko a America inda aka koyar demokradiyya da Najeriya take bi yanzu idan shugaban kasa yana kan karagar mulki idan kwamitin kolin jam'iyyarsa ta kada masa kuri'ar amincewa ta gamsu da kamun dutayensa ne to maganan takara da shi kuma ya kau
amma
to na ka gani a America din yanzu to na ka gani a America shugaban kasa da yake kan karagar mulki wanda kwamitin kolin jam'iyyarsa ta kada masa kuri'ar amincewa kuma wani ya zo ya takara da shi a wannan jam'iyyar
sakatare mai mala babu wannan tsarin a Amurka saboda ina nan Amurka na san shugabannin kasashe da suka na kan kujera akai gwagwarmaya da su na karanta waɗanda ba na nan akai gwagwarmaya da su an yi ai George Bush babba akwai wanda ya kalubalance shi yana kan kujerarsa Jimmy Carter yana kan kujerarsa Kennedy ya masa haka akwai su irin wannan ya faru a Amurka babu
wani kuma yanzu da girda da kai a wajen shugaban kasa 40 da wani abu misali guda uku ka bayar
masu sauraro da haka Allah ya kawo karshen shirin demokradiya a yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin sakataren jam'iyyar na ƙasa mai malabu ni da Nasiru Adamu Ilkaya wanda ya hada mu da sakataren da kuma Tubahiro Dodo ne wanda ya daidaita sautin wannan shiri anan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
Alkali Brett Kavanaugh wanda shugaba Donald Trump ya zaba ya zama alkali na tara kotun kolin Amurka ya ce abinda ya yarda da shi shine tilas alkali ya fassara doka amma ba yin doka ba an fuskanci tsaiko a farkon zaman jin bahasinsa a gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisar dattijai jiya talata inda yan jam'iyyar Democrat suka yi kokarin neman ai jinkirin jin bahasin bayan da yayin da kuma masu zanga-zanga suka rika gurguntar da zaman da aka yi wanda ya kai ga waɗansu sanatoci suka tsauta musu Kavana ya zauna shiru yana saurare na tsawon kusan sa'o'i 7 yayin da yan jam'iyyar Republican da na Democrat suke bayyana goyen baya ko rashin goyen bayan zabansa matsayin alkalin kotun kolin kafin daga baya ya sami damar yi wa kwamitin jawabi yace bai kamata a sa siyasa a batun kotun koli ba tilas ne alkalin kwarai ya zama wanda zai raba gardama wanda baya nuna bambanci wanda kuma ba shi da ra'ayin wani kuduri ko kuma tsare-tsare Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa kalaman da aka ambato da kuma labaran da aka wallafa a wani littafi kan shugabancinsa kage ne wanda ke nufin damfarar jama'a.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar, sai can da hantsi za a ji mu dauki da wasu shirye-shiryen, da misali karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana, za a ji mu da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdullah ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni wato Malam Saidu kenan, da kuma injiniyan mu na wannan safiyar Jim Cook Baba Yakubu Mansuri ne daga nan Washington yake sallama da ku. Sai anji.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.